أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بايان هكا إني مكوغيسوا تعدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan rana mai albarka ranar talata 14 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 4 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya uku ga watan uku shekara ta 2026 miladiya kenan a wannan babban masallaci na Juma'a na cikin Kandegar National a unguwar Tala babban birnin Yamai Jamhuriyar Nijar wannan kuma shine darasin mu na 13 a wannan wata ko in ce a wannan shekara shine darasin mu na 13 a cikin suratul nisa'i kuma wannan shine darasin mu na 16 muna nan a cikin suratul nisa'i kamar yadda ya gabata a jiya mun kai aya ta 35 daidai mun tsaya anan akwai aya ta 36 da zamu karanta ta tana da alaka da ayoyin da zamu yi bayanin ahkam a cikin su tunda kan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa zuwa ita wannan aya da alaran ma zai karanta mana insha Allah wa'budullaha wa la tushriku bi shay'a muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci
amin
alaran ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'budullaha
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
نعم الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله كبوت تام الله ولا تشركوا به شيئا كدكوا يشركا دشيدا كومي Allah subhanahu wa ta'ala ce wajari zil qurba sannan kuma wato wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana yace ku yi wato dangane da iyaye su kuma ku kyautata musu kaga anan wato bayan Allah ya ce a kadaita shi da bauta kada a yi shirka da shi da komai abu na gaba sai ya ce wa bil walidayni ihsana dangane da iyaye a kyautata musu malamai suka ce saboda wato girman haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu idan Allah ya magana akan tauhidi kadaita shi da bauta da hali daga shirka sai a kawo wato haƙƙin iyaye kyautata ma iyaye wannan ke nuna girman haƙƙin su gurare da yawa idan Allah ya ce a kadaita shi da bauta ko kada a yi shirka da shi sai ya ce kuma wabil walidayni ihsana nan cikin suratul nisa wannan aya ana kiranta ayatul huququl ashara zamu zo mu gani haƙoƙi ne guda goma Allah subhanahu wata'ala yi bayani akan su. Kun ji dai na farko wa'budullaha wa la tushriku bi shay'a, haƙi babba kenan na farko. Sannan wanda ya biyo bayan sa wa bil walidaini ihsana. To kafin mu je mu kawo naziruwa wa'annan ayoyi wasu daga ciki wa'anda in Allah ya ce a kadaita shi da bauta sai ya ce dangane da iyaye a kyautata musu. Can Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya, sai ya ce me wa bil walidaini ihsana, ubangijinka ya hukuntar ko ya zartar da a bautata masa shi kadai, kada a bautata wa kowa sai shi. Alla ta'budu illa Allah wa qada rabbuka, ubangijinka ya zartar ko kuma ubangijinka ya hukunta, duka malamai sun fassara biyu. Alla ta'budu illa Allah, kada a bautata wa kowa sai Allah, sai ya ce ni wa bil walidaini ihsana, dangane da iyaye a kyautata musu. A can kuma cikin suratul an'am Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah tushirku bi shay'a, sai ce ne wa bil walidaini ihsana. Wannan ita ma aya ce wacce ake cewa ta wasiya wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ji Abdullah bin Mas'ud ya ce wanda yake so ya ga wato aya wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mata stamp ko kuma ya koma zuwa ga Allah yana nan a kanta, kun gane ko? Yace karanta qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, kun gane duka wa'annan ayoyin an ce Allah tushriku, ko an ce Allah tushriku bi shay'an, sai a ce ne wa bil walidaini ihsana, kenan a kadaita Allah da buta sannan iyaye a kyautata musu.
Idza akhadna mithaqa bani isra'ila
yawa wa idza akhadna, cikin suratul baqara wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah, sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana, kada ku bautata ma kowa sai Allah, sai ya ce kuma dangane da iyaye a kyautata musu. To kaga haƙin iyaye yana da girma bayan haƙin Allah. Babu wani aiki wanda yake mai matsayi da girma na da'a ga Allah kamar kadaita Allah da bauta. Shine farkon aiki wanda yafi zama aiki na kwarai na gari, domin da shi ake shiga musulunci. Shine kalmar da in ka fade ta a ƙarshen rayuwarka kai dan aljanna ne, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana akhiru kalamihi لا اله الا الله دخل الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام duk wanda karshen kalmarsa ta karshe shine la ilaha illa Allah to ya shiga aljanna. Kaga kalmar tauhidi ita ce kalmar da Allah ya fi so ta kadaita shi da bauta, sannan da ita ce wanda duk ya kafirce ma Allah sura qiris ya mutu ya shiga wuta, in ya mutu akan kafirci sai ya fade ta ya fade ya mutu shikenan ya zama dan aljanna. Duk abin da ya addinin musulunci ya yafe tunda ya shigo shi. To haka nan bil aks, mafi munin mugun aiki, mafi girman aiki babba na laifi wanda za a yi wa Allah laifi da shi shine shirka, kun gane ko? Shirka ita ce aikin da Allah subhanahu wata'ala ya ambato annabawa guda 19 a cikin wa tilka hujjatuna, wajen su 18 da ya fado su ga baki ɗaya sai ya ce to da za su yi shirka nan annabawan da ya lalata aikinsu. Haka ma aka keɓance Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce law asharakta la in asharakta afwan, ka gani da za ka yi shirka da Allah ya lalata aikinka. Ku duba saboda girman laifin shirka. To kun ga shirka ba ta da kyau, duk mai yinta yana hada wato yana raba gari tsakanin sa da ubangijinsa. To bayan an koro wannan manya-manyan al'amura guda biyu, kadaita Allah da bauta da barin shirka, sai aka ce wa bil walidaini ihsana, dangane da iyaye a kyautata musu. Iyaye kowane iri ne, ko da ba musulmai ba ne, ko da mushrikai ne, ko da kafirai ne, ba a yadda a ƙi musu da'a ba, ba a yadda a cutar da su ba, ba a yadda a ƙi kyautata musu ba. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a lokacin sa sahabbai da yawa sun so su bijirewa iyayensu akan kafircin da suke akai, amma manzon Allah bai ba su dama ba akan haƙƙin zamantakewa tsakaninsu da iyayensu, kun gane ko? Yana ba su dama su kyautata ma iyayensu. A ina ne ba a ba su ba a kyautata ma iyaye lokacin da suka ce a saba ma Allah? kun gane ko lokacin da zata ce in bakai in kai sallah zan mutu sai ka ce to baba yadi Allah ya gafarta miki kun gane ko yawa irin wannan shine ba za a musu biyayya ba
na'am
amma matukar akan duniya kome suke so dole ne kai musu
na'am
duk abin da suka ce ma akan abin da ya shafi duniyar ka to dole ka bi su a biyayya abinda kawai ba za a musu biyayya ba shine akan saban Allah kun gane ko suna da girman haƙi ƙwarai kuma alamar yarda Allah ga mutum shine iyayensa su yarda da shi yana daga cikin alama ta yarda Allah ga mutum iyayensa su yarda da shi wannan hadisi ne ingantacce banda wannan a tsakanin uwa da uba to kuma uwa ta fi uba haƙin kyautatawa
na'am
kun gane ko sai da aka faɗa haƙin uwa a kyautata mata so uku a na huɗu aka faɗa na uba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wani sahabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man ahsana an-nas bi husni sahabati ya rasulullah wani mutum ne yafi cancanta da in kyautata ma zamantakewa sai ya ce ummuka mahaifiyarka sannan wannan sahabi ya ce ya rasulullah thumma man sannan sai manzo Allah ya ce ummuka mahaifiyarka karo na biyu sannan a karo na uku wannan sahabi ya ce ya rasulullah sannan sai wa sannan manzo Allah ya ce summa ummuka sannan mahaifiyarka har so uku a nan hudu ne da ya ce summa man sannan sai annabi ya ce summa abaka sannan sai mahaifinka kaga kenan a bangaren kyautata ma zamantakewa uwa ita ce a haƙo ita ce farko haƙi akan wato uba yanzu idan Allah ya hore maka kawai ka je aikin haji ka dawo yanzu cikin iyayenka ba su je haji ba ko kuma sun taɓa zuwa amma dai kana so ka fara kai wani a ciki na kuɗin mutum guda gare ka to na haifiya ya kamata a fara kaiwa kun gane ko domin kyautatawa ce kun gane ko to uwa ita ce take da girman haƙi na kyautatawa ku kula da kyau ba wai haƙi ita ce a gaba ba jiya mun karanta ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa uba shine yake da babban haƙi na bangaren wato abin da ya shafi jagoranci na gida nan a bangaren wacce yafi cancanta da kyautatawa kun gane ko to kowannan su kuma idan Allah ya hore maka misali basu da shi to wajibi ne duk wata bukata ta su ya zamto ita ce a farko kafin taka kun gane ko duk bukatar wato iyaye ita ce a farko kafin taka in basu da shi kenan kun gane ko kamar yadda malamai suka yi bayani to wannan shine a takaice dai wato babu kuma abinda zaka yi ka biya iyayenka duk abin da kai musu wallahi sai dai kai ba dai ka isa biya dai ba za ka iya biya ba shi yasa sayyidina Umar lokacin sa aka samu wani ya dauki mahaifiyarsa ya goya duk aikin haji kun ga duk wahalar shi tun musamman a wancan lokacin ya goya yayi komai na tsawafi yayi mata komai yayi mata sannan sai dawo ya ce wa sayyidina Umar to kaga dai abin da nayi wa mahaifiyar nan ta shin na biya ta yace ko motsi na farko na nakuda baka biya ba ko motsi na farko na nakuda baka biya ba kun gane ko kenan mahaifanka kai duk abin da zaka ka kyautata musu kuma ka roki Allah subhanahu wataala ya biya su abban abin da zaka yi musu bayan kyautata addu'a ka yi musu addu'a wannan haƙƙin su ne amma da yawa ƴaƴa nawa ne iyayen su mutu wato mutum nawa ne a cikin mu wanda yake tuna da iyayen sa yake musu addu'a mu ji tsoron Allah iyayen nan namu addu'an nan tana da matukar amfani a gare su kamar yadda in sun mana addu'a Allah yake karba to mu ma in musu addu'a mu karbabbiya ce a kansu
na'am
kun gane ko shi yasa manzo Allah ya ce awwaladun salih ya da ulo
na'am
ko ya bar wanda na gari wanda yake zai masa addu'a to ne mutun da wanda yake wa iyayensa addu'a wato haƙi ne akan su kai ba ma iyayenka ba mutanen kirki da suka gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yake cewa ne wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu to wa'anda suka gabace kama da aikin ƙwarai an ce kai musu addu'a ka neman musu gafara shine hali na mumini ba ka bace su ba to to kaga halin muminin da aka ce aka siffanta saboda imani yake wa mutanen da suka gabace shi wanda ma ba su suka haife shi ba yana musu addu'a saboda alamun imani to ina ga wanda iyayensa sun bar duniya shin yana tuna da su yana musu addu'a shin yana yin wani aiki na alkhairi sadaqatul jariya ce ladan Allah ya kai musu me kai musu ka taba wato yin wata sadaka kace wannan sadakar da nake kai ladan ga iyayena ko wata sadaqatul jariya ko dasa wata itaciya ko haka wata rijiya duk suna da bukatar wannan kun gane ko in kai musu ba a hana kai ba a shari'a kai musu wani haƙoƙi da ya kamata su yi basi bata mahaifiyarka bata aiki haji ba ko mahaifinka har ya mutu in Allah hore maka bayan kai naka kana da iko kai musu duka waɗannan haƙoƙi ne ya kamata mu yi kokari mu kiyaye to dama ayar malamai sun mata take da aya ne haƙoƙi guda 10 to mun ji wa'budullah ko kubautata ma Allah wala tushriku bihi shay'a nawa kenan daya ko biyu to wa bil walidaini ihsana nawa kenan dangane da iyaye ku kyautata musu Allah sanna yace wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba ko sannan haka nan ku kyautata ma akwafi ne akan wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba haka nan makusanta su ma ku kyautata musu to makusanta na nawa kenan haƙi na nawa kenan kenan bi halatta mutun yana da shi ba baya kyautata wa ƴan uwansa kun gane ko shi yasa ga ƴan uwan suna da dan uwa mai kuɗi za ka ga kamar suna kullun ana ta rigici ana wane ne haƙin su ne Allah ne ce a ba su kun gane ko ya kamata a ce kan ma a tambaye ka ka bada kun gane ko yawwa to wa bil walidai wa bi zil qurba kaga shine na nawa na hudu ko wal yatama haka nan marayu marayin nan ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mu zo kan marayu a wancan hadisin da a karo na hudu manzo Allah da aka tambaye shi aka ce summa man a karo na hudu yace summa baka ko sannan a wata ruwa yace summa adanaka adanaka sannan ƴan uwanka ƴan uwanka kenan suma ya kamata ka kyautata musu bayan ka kyautata wa uwa har karo uku ka kyautata wa uba a na hudu to na biyar sai ka tafi kuma kan ƴan uwa abin haka yake in kana da shi sai ka fara da kanka yadda malamai suka ce in kana cikin yunwa in ka gaba sai ka zo kan iyaye kun gane ko sai wato iyalinka sannan kuma ƴan uwanka abin ya tayowa sannan har a zo kan marayu sannan da kuma wato miskinai kamar yadda aya za ta zo wal masakin da kuma talakawa miskinai kun gane ko su ma a kyautata musu kun gane ko mutumin da duk yake tare da wato waɗanda ba su da shi to ya kamata ya taimaka musu shi yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da marayu ya ce kafilul yatim mai rainan maraya lahu marayan nasa ne in aka ce lahu kenan na wansa ne ko na kaninsa kun gane ko na kanwarsa ko na yassa kun gane ko ko jikansa ne ko duka dai gashi na wanda dai akwai alaka ta jini shine lahu kun gane ko aule ghairi ko na waninsa ko nan makocinsa kun gane ko ko gidan marayu ya je dauko shi to duk me yin wannan rainan na maraya inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa huwa kahatayn fil janna ni da shi kamar haka muke a gidan aljanna Imam Malik da ya faranto hadisin shi yayi haka yace haka wato kusancinsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yarda da Allah da yayi masa da wannan aiki da yake kun gane ko hadisi shi kuma dangane da wal masakin wato da wato talakawa miskinai wanda ba su da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'i 'ala al-armalati mai taimakon uwan marayu wal miskin kun gane ko da talakawa wanda ba su da shi sai manzo Allah ya kamanta su da aikin su irin wasu irin wannan aikin masu taimaka uwan marayu da miskinai sai manzo Allah ya ce kal mujahid fi sabilillah kaman mai yaki ne dan daukar karma Allah mai rawun hadisin ya ce ina zaton ma annabi cayi ka sa'imul ladhi la yafṭur kaman mai yin azumi ne kullum baya hutawa wa kal qa'imul ladhi la yafṭur kuma kaman mai yin qiyamul layli ne baya yankewa in ya fara tun farkon dare har asubahi kuma kullum haka yake haga wanda yake wannan aiki na taimaka uwan marayu da miskini an kamanta shi da cewa ko dai ya zamto wanda yake kamar mujahidi wanda jihadi fi sabilillah inda zai mutu a can yayi shahada shi ko wannan wanda yake qiyamul layl duk in kana neman yarda Allah to ka rike qiyamul layl ko kuma yin azumi azumi guda idan mutum yayi saboda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama yawman fi sabilillah duk wanda yayi azumi na rana guda saboda Allah to man Allah subhanahu wataala ya ce manzo Allah ya ce Allah zai nisantar da fuskar shi daga wuta kun gane ko 70 kharifan tsawon shekara 70 wannan balaga ce ta harshe ta Laraba ba ana nufin in shekara 70 yayi sai a kusanto da mutum ya ga wuta a ana nufin 70 ba ta da adadi in kai azumi guda daya saboda Allah tsakalinka da Allah kai to Allah zai nisantar da fuskarka daga wuta tsawon shekara 70 kenan Allah zai nisantar da fuskarka daga wuta ila yawmil qiyamati wato ila yawmil ladhi la ta'rifu babu wata rana inda dan Allah kai Allah ya nisantar da kai shi yasa in kuka gani azumi da hakuri ba su da aladin lada kun gane ko a hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yace as-sawmu li azmi na wani wa ana ajizi bi ni kadai na sallah dan azumi ni kadai na sallah dan mai azumi kun gane ko shi yasa a cikin aljanna akwai wata kofa da ake ce mata ne rayya la yadkhuluha illa as-sa'imun babu masu shigar ta sai masu azumi kun gane ko azumi sai mai imani domin in ka ci ka sha koyewa ya sani ba irin sauran ibadu bane ba mutum zai iya ci ya je ya sha ya buɗe goge bakin sa kowa mare da cewa dai da wallahi azumin yau an sha rana da yawa kuma bayan ya je ya ci abinci a gobe saboda mai imani shi kadai yake iya azumi imani ne zai sa ka kici ka ki sha ba wanda ya sani ai duk zaka iya ci ka sha ba wanda ya sani amma Allah ya sani to ka gani yana daga cikin aiki na wanda sai wanda imanin sa ya kai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin wato wanda za a tashe su a basu su shiga ta wannan kofa ta ar-riyan ta masu azumi to wannan kaga duka masu irin wannan sifa masu taimakawa miskinai to kaman masu yaki ne dan daukar karma Allah masu jihadi ko kuma masu yin sallar dare ba sa yankewa ko kuma masu yin azumi kullum ba sa daina kun gane ko sai Allah subhanahu wataala ce wa jari zil qurba da kuma wanda makoci na kusa shi ma a kyautata masa maqufu ne duka na nawa kenan wa jari zil qurba shine na nawa ko kun manta lissafi ya kai na bakwai ku dai irga guda goma ne
bakwai
a dauki wannan a na bakwai to makoci na kusa shi ma wajibi ne ka kyautata masa kun gane ko makocinka na kusa na bakwai sai Allah ya ce kuma wajarul junub da kuma makoci na nesa inji wayansu wasu malaman suka ce jarul junub huwa ar-rafiqu fi safar shine wanda ka hadu da shi abuta ta hada ku ta tafiya ta balaguro kun gane ko shine jarul junub wasu suka ce at-talibul ilm wasu suka ce talibul ilm dalibi mai neman ilimi shi ma ka kyautata masa shine jarul junub kun gane ko makoci na nesa wasu suka ce a'a ash-shariq abokin mu'amalarka wanda kuka hada harkar kasuwanci kun gane ko kuka bude wani kamfani tare da shi ka kyautata mishi kakkai mai bakin ciki kun gane ko wasu suka ce az-zawja mata duka sun fada amma dai magana wacce zamu fa dauka shine wanda ko dai makoci na nesa ko kuma wanda ka hadu da shi a halin balaguro a mota shi ma ka kyautata masa kakkai tacciyaci baka mai bismillah duk da dai zai iya ja muku matsala a cikin mota kuna tacciyaci duk abin da ka saya sai ka ce bismillah kun gane ko girmama shi tunda wannan haduwa ba a sani ba ko za a kara haduwa ko to wannan shi ne wajarul junubi kenan ko dai ka ce makoci na nesa ko ka ce makoci na wato halin balaguro abokin tafiya kenan duk da duka malamai gashi dai sun faffaɗo wannan ko ɗalibin ilimi shi ma abu a taimaka masa din ne duk da wasu sun fassara shi haka to kun ga waɗannan yanzu mu dawo kan makotakar ya ake da makudaka a yanzu. Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girman makudaka yake ba mu labari, Jibril yazo wurin shi yace ma zala Jibril yusini anil jari. Mala'ika Jibril bai gushe ba ya nemi wasiya, yana jan kunne na yana jan hankali na akan kyautatawa makoci. Makoci ka kula da haƙƙinsa, makoci ka kula da sha'aninsa, makoci kar ka zalunce shi, makoci kula da haƙƙinsa. Yace bai gushe ba yana tayi mini nasiha, yana tayi min wasiya dangane da haƙƙin makoci akan makoci. Yace hatta zanantu annahu sayuwarithuhu, har sai da nayi zaton cewa mala'ika Jibril zai ce idan makoci ya mutu makoci ya gaje shi saboda girman haƙƙin da aka faɗa. Amma a yau ya muke zamantakewa da makotanmu tsakanin da Allah, wata rana ma idan ma mutum ya tashi sai ya yi wani abin da zai kuntata makocinsa don ya ji dai zafi, to kaga wannan ai ba zaman gaskiya ba ne ba. Makoci so ake ka girmama shi. Yana daga cikin hadisan da Imam al-Bukhari ya kawo su a cikin littafinsa Adabul Mufrad dangane da haƙƙin makoci. Kusan cewa makoci yana da matukar haƙƙi akan wato wanda yake tare da shi na makocinsa, ko da ba musulmi ba ne. In musulmi ne haƙƙi uku, misali in musulmi ne kuma na jini ne yana da haƙƙi uku. Akwai haƙƙi na musulunci tsakaninka da shi, akwai haƙƙi na jini tsakaninka da shi, akwai kuma haƙƙi na makotaka, ya zance ko ya zance makotaka yawa, akwai haƙƙin makotaka ko da ba musulunci tsakaninku da shi. Kenan in kafiri ne akwai haƙƙin makotaka, in kuma musulmi ne akwai haƙƙin makotaka, akwai haƙƙin musulunci din, in kuma dan uwa ne na jini akwai haƙƙin dan uwantaka ta jini, akwai haƙƙin musulunci, akwai haƙƙin ita kanta makotaka. Kun gane ko? Imam al-Bukhari ya kawo ni hadisi mai ban tsoro, wani makoci da ya takurawa makocinsa yana cutar da shi, ya kawo ƙararsa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi hakuri. Ina jin in ban manta hadisin ba har so uku. A nan ukun sai Annabi ya ce je ka debo kayanka gabaki da ka kawo su tsakiyar hanya ka aje. Wata hikima ce sa Annabi ya kai tafi kuwa. Ya kwashe kayansa daga gida ya fito ya kawo su tsakiyar hanya. Duk wanda ya zo sai ya ce ya akewa ne zai faru. La makoci na ne ya takura mu ya matsa mu, manzo Allah ya ce in kwashe kana ka sai ce Allah ya tsine mishi albarka. Allah ya la'ance shi wannan yayi hasara. Kaga wani bala'i ka jawo kanka. A ce kai ne sanadiyar makocinka ya bar gida. Ai ka shiga uku. Kai kokari ka bari kai a zalunci ka, kakkai zalunci. Duk yadda ake ba zarumta bace ka ce ni ma sai na gwada mishi. A'a yi kokari kai takallus kakka bari ba, in ma za ta samu maslaha ce kai kokari ku daina haduwa. Ngane ko tunda asuba kai wanka ka fice ka ga matarka tayi hakuri ku za ku ci nasara tun a duniya sai Allah ya bi muku haƙin ka kace ko me suka yi kakkurama ngane ko mu kuma idan wani abin alheri ya tashi ku ku taimaka musu ku musu kakku saki ko da baki ko da harara a ku za ku iya daina shiga harka tasu amma kakku cutar da su saboda kai ka fada cikin wato laifin wanda ya zalunci makocinsa. Dole a gyara zamantakewa. Duk mai zalunta makocinsa sai Allah subhanahu wataala ya azabtar da shi tun a duniya. Allah ya mana tsari. To shine wannan hikimar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba Allah ya fito da kansa sai kowa ya dinga la'antar shi, yana Allah wadaran shi. Wallahi nan da nan zo ya samu wannan makoci ya ce dan girman Allah kai hakuri na bari na daina, ya ɗebi kayan tare da shi aka maida kayan nan ya dinga neman shi ya dinga neman afuwa. Kun gane ko? Hikima ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan yanzu ya gane cewa duk mutumin da zai yi wa makocinsa ba daidai ba har abu ya fita, to shi za a yi ta la'anta, shi za a yi ta tsangwama, kuma idan da haƙi wannan addu'a ta bayan Allah baka san wanda zai maka addu'a ta. Ka gani in ta cika kuma ka shiga uku. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu da'watul mazlum. Ka ji tsoron addu'ar wadda aka zalunta, ba ta da iyaka, ba ta da shamaki tsakaninta da Allah. Dukkan mutum ya wani ma ba sai ya ce Allah ya isa ba, in ka zalunce shi kawai yayi shudu tunda bai ce ya yafe ba sai Allah ya daukan masa haƙƙinsa ya daukan masa ansa to wannan shine a takaice haƙƙin makotaka mu kokari mu kula da ita duk makotan mu a wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan zaka yi romo ka zuba ruwa da yawa kun gane ko koda naman bai da yawa ko yanka guda ne ka sa romo da yawa ka ba makocinka kai kuma makoci kakkarena da haramu ne mun zo wani zamani na rainuwa yanzu zaka dauki iyayenmu da kakanninmu da ba sarri abu kadan ba a san cewa a raina ba duk abin da makocinka ya baka baka cewa wannan dan abu ba a raina
gaskiya
kun gane ko amma yanzu ne ƙarya ta yi yawa kai ma wai kana jin tsoron ka ba da kadan ba a rainuwa a musulunci ba ya da kyau kun gane ko shi yasa wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nisa al muslimat ya ku mataye musulmai la tahqiranna jaratan li jaratuha kada makociya ta raina makociyarta walau firsina shatin koda da kofatan akuya ne ta dafa ta zuba mata ta kai mata katta raina ita ma kuma kadda ta ce ba za ta bata wannan ba saboda kadan ne shi yasa hadisai suka zo da yawa masu cewa in za a dafa a zuba ruwa da yawa roman ya yawaita kun gane ko a bayar to yau haka muke sai dai wani ma saboda ƙarya da bakin ciki ya je wajen mai nama ya samu takardu sai ya jefa kusa da ɗaki wai sun ci nama to sai ni kun zuba a cikin masai kashi abin da ka bayar shine rabanka bai kamata ba wannan ba ɗabi'u ba ne kyawawa kamata ya yi mu samu ɗabi'u na musulunci musulmi ɗan uwan musulmi ne baya wulakanta shi baya tozartar da shi kai ka tausaya kai yanzu zaka ji dadi yanzu misali kana cin wani abu wanda dan uwanka bai da iko ya same shi ina imani ana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ka soma dan uwanka abinda ka soma kanka bari mu ci gaba da aya saboda yau muna da bayanai da yawa Allah subhanahu wataala ya ce wabnis sabil da kuma wanda yake dan tafarki mutumin da yake a halin balaguro yana kan hanya afwan wabni sabili da wanda yake ya fita shine dai halin balaguro mutumin da yake matafi kun gane ko
sahibi bil
jambi nayi tsallake kenan ko wasahibi bil jambi nayi bayani sanace shine wato makoci na nesa wasu malaman suka ce wato ko abokin tafiya abokin balaguro ko dalibin ilimi ko kuma abokin kasuwanci ko abokin da kuka hada kuka yi kamfani tare ko kuma mata duk sun fassara amma muka ce mu dauki wato makoci na nesa ko kuma aboki na halin balaguro wannan shi ma ka kyautata masa to na gaba na takwas shine wabnis sabil da kuma wanda yake matafi shi ma ana kyautata masa yana daga cikin ma'ana za a bawa zakka ko da yana da hali to a halin balaguro yana cikin matsi kun gane ko shi ma ana bashi zakka cikin mutane nau'i takwas da aka ce a ba zakka a nan mun samu wasu kaga miskini ya fito ko ba haka ba shi ma ana bashi zakka to kuma haka nan ibnu sabil wato dan hanya wanda yake matafiyi kenan shi yake nufi da ibnu sabil shi ma a kyautata masa kun gane ko ya zo wucewa ya ce da Allah ya taimaka min da ruwa insha ka taimaka ka bashi ko kuma za a dan taimaka min da tabarma dan huta taimaka masa kai ma baka sani ba wata rana hakan ta kama ka kun gane ko to shi ma a kyautata masa sai manzo Allah ya ce sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma malakat aymanukum da abinda daman ku ta mallaka na bayi kenan bai in kana tare da bawa kakka wulakanta shi kun gane ko ka shi ma ka taimaka masa kakka bashi da yunwa ta jikata shi ko kuma bai da lafiya ka ki nema masa magani a duka kake yi zamantakewa da shi kyakkyawan zamantakewa wannan ɗabi'un da za ka yi masa idan ma ba musulmi ba ne sai ya sa ya ce karɓi musulunci kun gane ko hatta iyantar da shi yana daga cikin kyautatawa kamar yadda sayyidina abubakar ya yi wa wasu daga cikin wato magabata kun gane ko ya yi wa wasu daga cikin bayi ya iyantar da su kamar su bilal kun gane ko sayyidina abubakar shine ya iyantar da su to shi ma wannan iyantarwar mutum yana bawa kamar da shi in naka ne kamar da shi da shi ma yana daga cikin kyautatawa kun gane ko shi yasa wannan kyautatawa sai ta zama to maka alheri da zai mutu bai da magada kai zaka gaje shi kun gane ko saboda ni'imar nan da kai masa ta iyantar da shi sai Allah subhanahu wata'ala ce wannan shine nan nawa kenan wa ma malakat aymanukum ina goma ko sai Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah lalle Allah la yuhibbu man kana mukhtalan lalle Allah baya son wanda ya kasance mai taƙama shine mukhtala Allah subhanahu wata'ala baya son wanda yake mai taƙama fakhuran mai yawan alfahari kun gane ko menene taƙama shine mutum ya dinga jiji da kai yana wulakanta mutane kun gane ko yana nuna shi ba daidai yake da sauran mutane ba shi dai manzo malam mai alal yake cewa ru'yatul fadl ganin fifi ko alal ghayr kana ganin kai da suwana fa ba daya kuke ba to wannan shine alfahari kun gane ko to Allah subhanahu wata'ala baya san taqa ko ince shine taqama mutum ya dinga ganin cewa nau'i ne dai na girman kai takabbur ne to Allah subhanahu wata'ala baya san mai taqama shine la yuhibbu man kana mukhtala Allah subhanahu wata'ala baya san mai taqama fakhuran mai yawan alfahari alfahari shine irin aikin da karu ne kun gane ko yace ai wannan dukiyar da ya samu daga ilimin sa ne tunanin shi ne yasa ya same ta ba daga Allah ba ne haka yake nufi tunda yace an ce sadaka alheri yace a mu ma mutanen su je su yi tunanin shi ne yasa ya samu kun san har yanzu akwai irin mutane wanda yake ganin baka iya turanci ba kai hasara zuwa duniya ko ba haka bane ba ba za ka taba zama wani abu ba sabu sai kai boko ka iya kuma bokon fa a gurin su ba ilimi bane yaran ne shine boko shi ko yaran sai ga mutum ya cika kansa da faransa din gashi nan wani can ko sunan shi bai iya rubuta ba amma Allah ya bashi dukiya dole shi wancan din sarkin taurancin zai zo ya aiki a karkashin sa dako sannan ya biya shi ka san Allah ne mai bayarwa ba tunanin ka bane ba inda wayo ne da karfi yake sa a samu kuɗi to da an dakon girmar shi sune masu kuɗin ko ba haka ba da man ƴan bokon nan masu shegen wayo sune masu kuɗin ba wanda ko sunan sa bai iya rubuta ba kuma Allah ya mallaka masa ka san abin daga Allah ne kun gane ko Allah shike bayarwa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ba wani karfi ba dubara sai ga Allah subhanahu wataala in Allah ya za a samu abin da ake so ka riki sababin kun gane ko ba za ka ce kuma bari in zauna ba zan yi karatu na san duniya ba ba zan je in koyi kasuwanci ba bari in zauna a gida in Allah ya yi da rabona in samu za ka dade baka samu ba kuwa dole sai ka yi riko da sababi kuma kun gane ko abin da ba a so su turawa sai suke ganin cewa iliminsu da kokarin aikinsu shi ya tara musu dukiya kaga sun manta Allah ko su kuma ire-iren mutanen kasashenmu sai aka rude su wasu da cewa a dogara da Allah sai aka ayi aiki kaga nan kuma shi kuma ya zama tawakali ganganci kenan a'a Allah subhanahu wata'ala ya halicci wato dan adam kuma ya sanya akwai ayyuka wanda zai je kama shine al-akzu bil asbab sannan ya farko in ya dogara da Allah sai ya kama waɗannan ayyuka yi kun gane ko amma ya sani cewa samun sa da rashin sa dai yana hannun Allah amma ya riki me sababi su wa'ancan sababin suka yadda da shi kawai sai suka yi imani da shi ya zama Allah su shi kuma nan kuskuren da ya riki Allah amma ya kyale sababi sababin kuma Allah subhanahu wataala ya riko yayi nuni ayi riko da shi kun gane ko shine malamai suka cewa al-akthu bil asbab la yunaffi at-tawakkul ala Allah riko da sababi baya kore tawakkali ga Allah subhanahu wataala inda tawakkali shine da bamu ji an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kasuwanci ba da bamu ji an ce yayi noma da kiwo ba amma annabawan Allah su ne karshen masu tawakkali Annabi Zakariya alaihi salam najjaran Annabi Zakariya wannan ne mai nize ne kana Dawud alaihi salam la ya'kulu illa min amal yadi Annabi Dawud alaihi salam makiyari ne yana sarrafa karfe kun gane ko haka nan zaka yi ta jin kissoshin annaba da ayyukan da Allah subhanahu wataala ya saskina yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kasuwanci ne ma ya hadu da Nana Khadija ya aure ta matar shi ta farko kun gane ko to duka wannan ana son mutum ya riki sana'ayi ya nemi Allah ya sa masa albarka bayan ya dogara da Allah subhanahu wata'ala. To wannan shine, amma alfahari duk mai irin aikin alfahari ko yake wato yake yin dagawa yake takama, to Allah baya son wannan masu irin ayyukan nan. Shi yasa yana daga cikin manyan zunubai, wato duk irin waɗannan ayyukan da za a ce Allah baya son masu yin shi, to yana daga cikin manyan laifuka. Kamar yadda jiya muka yi bayani, kaga ai narko ne a ce Allah baya son mai sifa kaza, ai sai ka nemi tsari ka shiga daga cikin sufofin masu irin wannan aiki. To Allah subhanahu wata'ala la yuhibbu man kana mukhtala, Allah subhanahu wata'ala baya son wanda yake mai takama, fakhuran kuma mai yawan alfahari. Allah ya tsare mu daga takama da kuma yawan alfahari. Amin. Muna da kusan minti 20, mu yi kokari ahkam da zamu karanto tun daga kan wannan aya ta ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah zuwa wannan aya wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Akwai ahkam da ya kamata mu kawo. Kafin mu kawo ahkam, bari mu karanto wato hadisin Mu'adh bin Jabal dangane da ita wannan aya. Kun gane ko? Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce wa Mu'adh bin Jabal, Allah ya kara masa yadda, yake ce masa ko a wata ruwaya kenan, yake ce ya Mu'adh, ya kira shi da ya Mu'adh, ya kai Mu'adh har so uku, sai ya ce masa shin ka san haƙƙin Allah akan bayansa. A wannan ruwaya da za mu karanto kuma, sai Mu'adhin ne da kansa ya ce kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himari, na kasance wato a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan jaki. Kenan annabi ya hau jaki ya goya Mu'adh a bayansa. Kun gane ko? Faqala li, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, yace da ni, inji Mu'adh, ya Mu'adh, ya kai Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad, shin ka san haƙƙin Allah akan bayansa? Kun gane ko? Sannan yace masa wa ma haqqul ibadi ala Allah, kuma ka san haƙƙin bayi zuwa ga Allah? Kenan tambaya biyu ce, shin ka san haƙƙin da ke wato yake akan bayi wanda Allah yake bin su sa aikata shi dole? Sannan kuma ka san haƙƙin bayi idan sun aikata wannan abin da Allah ya ce su aikata, wato haƙƙin da zai ba su? To shine sai Mu'adh yake cewa qultu, sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su suka sani. Qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haqqullahi 'alal ibad, haƙƙin Allah akan bayinsa, an ya'buduhu, shine su bautata masa, wala yushriku bihi shay'an, kada su yi shirka da shi da komai. Kaga Allah ya ce wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, nan kuma manzo Allah ya ce haƙƙin bayi akan wato haƙƙin Allah akan bayinsa shine su bautata masa, wala tushriku bihi shay'a. Kaga ai daidai da aya wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'adh kuma wa haqqul ibadi 'ala Allah, haƙƙin bayi zuwa ga Allah, Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a, shine Allah kada ya azabtar da duk wanda bai yi shirka da shi ba. Allah kada ya azabtar da shi, wannan shine haƙƙin bayi zuwa ga Allah. Ma'az da yaji dadin wannan hadisi, qultu, sai nace ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, afala ubashiru an-nasa, shin ba zan yi wa mutane bishara da wannan al'amari mai dadi ba, mai dadin ji, kai zamanka ba, baka yi komai ba, kai dai baka yi shirka da Allah ba, ka rike kadaita Allah ka tauhidinka, amma baka yi komai ba. Idan mutum ya mutu, zai Allah subhanahu wataala zai bashi, zai ba zai azabtar da shi ba, kuma zai shiga aljanna. Qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa la tubashshiruhu, kada kai musu bishara, kada ka gaya musu. Me yasa? Fayattakilu, sai su dogara da wannan, su ƙi yin aiki. Duk wanda aka ce mai in bai yi shirka ba, kawai shi Allah ba zai azabtar da shi ba, zai yi sallah, zai yi azumi, sai ya ƙi, ya ce to ni ba zan yi shirka ba, amma ba zan yi komai ba. Kun gane ko? Sai Annabi ya ce kada ya faɗa haka. Amma wannan ya gaya masa ne saboda a farkon mutane ba su nuna ba ne a cikin imani. Imani ba zai sa kai haka ba. Kun gane ko? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi an mai alƙawarin aljanna tun yana raye. An ce in yayi laifi an yafi in zai yi nan gaba ma an yafi amma sallar dare yake kafafuwan sa na kumbura nana Aisha take cewa ka saukaka ma kanka Allah ya yafi maka ya maka daraja ai maka kaza ai maka kaza sai tace sai ya ce mata Aisha afala akuna abdan shakura shin bazan kasance bawa mai godiya ba alamar bawa na gari ne shine in Allah ya yarda da shi ya ƙara aiki kun gane ko to kai ma kakkarudi da cewa baka shirka baka komai to kakka wato ka ƙara in kana da kyau ka ƙara da wanka kai kokarin yin sallah da azumi da zakka da komai da sadaka domin an je lahira ka samu me sahu na gaba ko ba haka ba ko kana so ka sai ka sha wahala ka shiga wuta sai ka zama garwashi to kakka zama haka ka dai yi kokari wato ka zamto na gaba gaba shi yasa Mu'adh dan Jabal bai faɗi wannan hadisi ba sai bayan wato wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma a ƙarshen rayuwarsa ya faɗe shi saboda kai ya shiga cikin wanda ya boye ilimi kenan albushirin duk wanda baya shirka ba zai kasance dan wuta ba amma kuma in kana so ka zamto ka shiga aljanna da wuri bayan ka rike tauhidi kai kokari ka ƙara da aiki kai ta dagewa da aiki sai ka za ba za ka sha wahala ba siradi zai maka saukin tsallakewa Allah ya bamu ikon bautata ma Allah subhanahu wataala a cikin ayoyi da muka karanta a jiya tun daga kan ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allah to akwai ahkam guda biyar da ya kamata mu tattauna akan su har zuwa wannan aya da muka karanta ta yau hukunci na farko shine ma hiya khutuwati allati arshada ilayha al-islam limu'alajati mar'a ko limu'alajati nushuz al-mar'a domin mawdu'in namu yana sunan sa wato wasa'il mu'alajati shiqaq bayna az-zawjayn kun gane ko mu'alaja in an ce mu'alaja a larabci shine yadda za a magance abu kun gane ko wato hanyoyin da ake bi a magance wato khilaf sabani shine shiqaq kun gane ko sabani bayna az-zawjayn tsakanin ma'aurata idan ma'aurata suna da sabani daga junan su to ga hanyoyin da musulunci ya bada a bi su mataki mataki dan a magance matsalolin kun gane ko shine mallaye ce to wane irin mataki ne musulunci ya bi dan a magance idan mace tana wato ta bijire kun gane ko wa mijinta ya za a yi abi matakin kamar yadda aya ta yi bayani a takaice ba sai mun ta dogon bayani ba dan kan lokacin ya ishe mu na farko sai Allah ya ce ayi an-nusuh ko ba haka ba ayi mata fa'izuhunna shine nasiha wa'azi shine nasiha ko wal irshad da kuma fadakarwa da nusantarwa bil hikmati ta hanyar hikima wal maw'izatil hasana da yin wa'azi kyakkyawa kun gane ko li qauli ta'ala fa'izuhunna saliyan mataki na biyu shine al-hijran bi'azl firashihi an firasha shine mutun ya abin nan ya kaurace mata ta hanyar ya nesanci shimfidar sa da tata daki guda amma kowa da shimfidar sa kun gane ko li qaulihi ta'ala saboda fadan Allah madaukakin sarki wahjuruhunna fil madaji ku ne wato ku kaurace musu gurin kwanci ba a ce ka bar gidan ba a kai a daki daya amma baka kula ta salisan na uku shine ad-darbu ghayra mubarrih bugu wanda ba mai cutarwa ba mai bata fuska ba mai kumbura fuska ba kun gane shi yasa wasu malaman fikin suka ce bisiwak wa nahwihi ta'diban laha liqaulihi ta'ala wadribuhunna wato dan Allah da fitar da ita saboda fadan Allah madaukakin sarki wato ku dake su in ya kai duka to sai mataki na hudu an yi wa'azi bai ba ko an yi kaurace an kaurace an yi hijira bai ba an yi bugu duka bai ba to yanzu sai mataki na hudu shine idza lam tajidu kullu hadhihi alwasail fayanbaghi tahkim liqaulihi ta'ala sai a nemo kuma masu hukunci fa ba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha yanzu sai bangaren namiji a kira wani mai mutumin kirki wanda ya san addini da bangaren mace ita ma a kira wani yanzu sai a tafi a zauna da su tunda abin nan duka bai yi ba kun gane ko komai wato wa'azi bai ba sannan kauracewa bai ba to wayannan masu hukuncin su ne za su yi abin nan sai bangaren ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yayi fassara ce shi a gurin sa da shi zaba darbu ghayra mubarrihin yace bis siwaki in dai ana son duka kada a jiwa mace ciwo to da siwaki ne shi a gurin sa قال القتادة شيكو قتادة يتشي درب غير شائن أي غير موجع تو كاجفا ديكو أنن إستهادو سني ويدوكا دباع ورات الإباء أجيب تو كاجا إدان حكا نمي مقصود آية إتا مقصود آية دن بغن أجيش لي أجار
نعم
هم قالوا كو والله أعلم الله يمسر رحمة وقال العلماء وصدقة كم على ميسكة ينبغي الله يوالي الدرب محل واحد ya kamata in za a bugun ka a bugi guri daya saboda kai ya tasiri kai ya sa gurin ya fashi a rarraba dukan a daki kafa da baya da sauran gurare ban da fuska kuma kun gani ko wa an yattaqil wajha fa innahu yajma'u al mahasin kuma ka a daki fuska domin fuska ta hada guraren kyawu na ake gani a ga kyan mace ko ma kyau namiji ka ai mata wal mukalafatu inji masu magana suke cewa ka a saba kamanninta to kad dai a bugi fuska sannan yace wala yadribu baha bi sautin suka ce ba a dukanta da bulala wala asan ko kuma a dauki ice a sanda a buge ta da shi wa an yura at takfif fi hadha at ta'nis ala ablagul wajhi amma na duka malaman da suke magana su a zamaninsu ne mu a zamaninmu sai an yi bugun da bulala sannan a ji Allah sai dai a kiyaye wani irin dukan za a yi wa qad su'ila alaihi salam hakika an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ma haqqum ra'atin ahaduna alaihi menene haƙin dayan mu akan matarsa qala fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tad'imuha idza at'amta idza da'imta afwan san kaci yadda ita idan kaci wata kasuha idza tasauta idan sannan idza tasaita sannan ka tufatar da ita idan wato kai tufa idan kai tufa kai mata tufa wala tadribul wajha kada ka duki fuska an za kai bugu ka bugi wani wajen banda fuska wala tuqabbih kada ka aibata ta ka dinga sukar dangin ta ka soke ta ka ce gidanku kaza kaza ci mata mutunci ba a son wannan shine wala taqabda wala tahzur illa fil baiti kuma kada ka kaurace mata ka tafi wani guri illa ka tsaya a gida kun gane ko in akai kai ka duk abin da zaka ja hankalinta kai wanka ka tsafta ka dau hankalinta amma kuma ka kyale ta ka rubu da ita kana gidan tana ganin ka kuma ba za ta same ka ba wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada to wannan shine hukunci na farko kenan dai ana bugun abinda zamu ce ana bugun amma bugun kada ya zubar da jini a cikin sa ayi shi kuma a ji duka amma kada a fasa jiki kun gane ko sai hukunci na biyu hal hadhihi al-uqubat al-mashru'a 'ala at-tartib shin wa'annan hukubobi da aka kawo hukunci na cewa a fara da wa'azi sannan a kaurace mata sannan a bugu shin sannan a kai ga masu hukunci shin wannan musulunci ya tsara dole a bishi wato daga wannan sai wannan kun gane ko a bishi daga wannan sai wannan daga wa'azi sai hijira daga hijira sai bugu daga bugu sai yin a kirawo wato mutanen gida su zo su hada tsakanin ma'aurata su musu wa'azi su musu hukunci haka abin zai zo to wasu malamai suka ce qalal jama'atu min ahli al-ilm innaha ala tartib wato wasu daga cikin jama'a na malamai suka ce dole a bi shi haka fal wa'zu inda al-khawf an-nushuz ga yadda za a ba abin daga an ji tsoron za ta bujire an ga alamun bujirewa sai a fara mata wa'azi kafin ta kai ga bujirewa والحجر عند ظهور النشوز daga kuma bijirewa ya bayyana sai a kaurace mata thumma darb sannan a bige ta in taqi ولا يباح الدرب عند الابتداء amma bai halatta daga mace ta fara bijiriya a fara da bugu bugu shine mataki na ƙarshe ngare ko a tarbiya a musulunci bugu shine a ƙarshe ko danka ne zaka tarbiyantar kun gani kuma a tarbiya wato wannan ta musulunci fa ba ta turawa ba bugun shine a ƙarshe amma aka tayi suka sai a ce musulunci ya ce ai bugu kuma in dai bugu na tarbiya ne suka ce ba na haddi ba kai ya wuce bulala goma kun gane ko kada ya wuce goma haka suka ce malamin fiqh wa zahaba ash-shafi'i imamu ash-shafi'i Allah ya kama masa yarda Allah ya masa rahama yace yajuzu darbu fil ibtida' an-nushuz yana halatta ma a fara da bugu kaji to shafi'i yace kafi shiga na ilimin addini yace yana halatta a fara da bugun ma in an ga maslahayyan haka ومن شاء الخلاف بين العلماء اختلافهم في فهم الآية وسمع لما دسك السابان شوى ونن واتو دك ذا أبيو هكون شن آيات ديزو القرآن دكي دكي سن سابان أكم فهمت أتا آية فمن رأى الترتيب وان ديك جنا أجيرا تاسك مدد ديزو آية يتش إن الواو لا تقتضي الترتيب الواو دك الله شو ودري و فاعذوهن واهجروهن واو ديننا باتا نونا بي دكي دكي باتا نونا ترتيبي kun gane ko domin suna da wata kaida suke cewa alwaw la tufid at-tartib kun gane ko kuma alwaw la tufid at-tartib aka suka yi cewa bata ba kowane lokaci take fa'idar da wato ajeranta abu ba suka ce falizawju ay yaktasira ala ihda al-uqubat miji ya so yana iya takaitawa akan ɗaya daga cikin hukunci kun gane ko ayyankana ko wanne ya ga a cewa wace uquba ce za ta fi gyarawa shi dai kai ya wuce abinda alqur'ani yace da sunna in ya ga dama suka ce walahu an yajma'a bainaha yana ma iya hada duka maslaha ce zai kun gane ko ومن ذهب الى وجوب الترتيب wanda ko ya tafi akan cewa ajeranta su daki daki a fara da wa'azi sannan in wa'azin bai ba aje ga hijira in hijirar ba tai ba kauracewa kenan aje ga wato kirawo masu hukunci ko bugu in bugu bai ba aje ga masu hukunci suka ce yara anna zahiral lafzi wato cewa zahirin lafazin yadullu ala tartib zahirin lafazin alqur'ani yana nuna abu jerin shi yasa suka fada haka illa alwa'z illa yace ne wal aya bil wa'z aya ta fara da wa'azi ko ba haka ba yace wal aya waradat afwan wal aya waradat ala sabil at tadarruj aya ta fara ala atsari na tadarruj tadarruj shine abinda sannu sannu kamar matattakala mataki mataki kun gane ko kenan matakin farko da aya ta fara da shi tadarrujin da ta fara da shi matattakala ta farko da aya ta fara me tad'if me rauni shine me wa'azi me rauni amma wa'azi me yake yi sai ya shiru ko sai ya zama mutumin kirki yace ilal qawi sannan sai aka daga wannan wa'azi sai aka ƙara abin ƙarfi shine me kauracewa kun gane ko sannan thumma ila al-aqwa sannan sai abinda kuma yafi karfi bayan kauracewa sai bugu ko ba haka ba to wannan shine suka duba fa innahu ta'ala ibtada'a bil wa'z thumma irtaqa minhu ila al-hijran thumma irtaqa minhu ila ad-darb Allah ya fara da ayi wa'azi sannan yace ayi hijira sannan kuma yayi sama yace a buga wa zalika yace wa zalika jara majaral tasrih bi wujub al tartib wannan ko yabu wato matafiya wato wacce take a bayyane wacce take fuskantar da abu mataki mataki wajen abisu ajere fa iza hasala al ghadb bi tariqin akaf idan abinda ake bukata ya samu a farko kenan a wa'azi shine akaf ko wajaba al iktifa sai a bari ka ayi mataki na farko ka ayi hijira ballanta na aje ne bugu idan sun bari a wannan tunda Allah ya ce me yace fa in ata menene fa in ata'ana fala yabghu alayhinna sabila idan sun yi biyayya sun ba Allah sun yi maka biyayya kai miji sun bar abin da suke to ka dauki wata hanya ta zalunci da zaka cutar da su kun gane ko to sai mu tafi mallaye ce wannan magana shi ma a ra'ayin sa mallan Ali Sabu ne ce aqulu wa la'alla hadha huwa al-arjah bin abin a jere haka yace shine wato abin da ya fi rinjaye ya fi kamata mu dauka wallahu a'lam kun gane ko ya kawo maganganu magana ibn al-arabi Allah ya kara masa Allah ya masa rahama yake cewa a karkashin tafsirin wannan aya akwai kauli na Sa'id bin Jubair faqad qala yu ya'idhuha zai mata wa'azi fa in hiya qabilat idan ita ta karba to shikenan wa illa hajruha in bata karbi wa'azi ba to yi kaurace mata fa in hiya qabilat idan ta karbi wa'azi ko hijira to shikenan wa illa idan bata karba ba darwa sai ya dake ta kun gane ko fa in hiya qabilat in ta shiryu akan bugun da aka yi mata shikenan idan bata shiryu ba yace to sai a kirawo mai hukunci daga bangaren ta daga bangaren sa kun gane ko to haka yace shi ma abi yace a ƙarshe idan duka su ma suka zo masu hukunci mace bata bari ba to su masu hukunci su yi duba fa yanzira mimman ma huwa maslaha su yi duba su ga menene maslaha yace idan ya kasance an yakuna al-khala wato in ya kasance ayi rabuwa firaq a raba su to sai a raba su haka nan sayyidina Ali shi ma ya tafi akai yace shi wa'azi ana yin sa da baki ne ko ba haka ba yace idan ko taki to a kaurace mata wajen kwanci idan taki a buge ta idan taki wato masu hukunci biyu sai su duba su ga abin da ya kamata su yi domin akwai sabani wasu malaman suka ce waɗannan masu hukuncin guda biyu za mu zo mas'alar shin suna da ikon su raba auren ba tare da izinin ma'auratan ba ko ba su da iko ita ce mas'alar mu ta kusan ƙarshe hukunci na gaba shine su wane ne masu hukuncin nan da za a dole cewa masu hukuncin nan dole sai sun zamto daga cikin ƴan uwa shin ba za a iya samu wanda yake ba ɗan uwa na jini ba bangaren sa da bangaren ta wasu malaman suka ce zahirin aya yana nuna sai dan uwa wanda yake na jini bangaren sa da bangaren ta amma suka ce ko da ba bangare ba na jini ba a bangaren sa a da bangaren nata in dai an yadda da su za a iya wakilta su kun gane ko domin abin da ake so sulhu ake so a gyara tsakanin ma'aurata kuma ko da ba a samu a cikin waɗanda suke ƴan uwa na jini ba wannan aikin wato za a iya yin sa suka ce to ba dole sai ɗan uwa na jini ba kun gane ko kamar Imam Al-Alusi yace wa khussal al-ahlu an kebance an ce ɗan uwa la'annahum atlabu lis-silah domin su suka fi neman a gyara kun gane ko kuma su suka fi sanin halaye na ɗan uwan su shi yasa aka ce a janyo su kun gane ko za su fi gano matsala shi yasa saboda sun fi kusanci da su in aka ce wani na nesa ne ba lalle saurin gano matsalar ba shi yasa aka ce a nemo su amma wato idan da za a nemo wa'anda ba ƴan uwa ba na jini a matsayin su yi wakilci su yi jagoranci don a gyara zamantakewar suka ce ya halatta hukunci na kusa da na ƙarshe shine wato menene aya take nufi da suwa aya take nufi wa in khiftum shiqaqa bainihima da Allah ya ce idan kuka fahimci kuka gano cewar wato rikici tsakanin su ya barke kun gane ko wato kuka gane cewa akwai wato matsala tsakanin ma'aurata guda biyu kuna jin tsoron kuma wannan matsalar ta kai da rashin zaman lafiya to suwa ake magana akan su malamai suka ce ma'auratan ake ne wasu suka ce a'a ana nufi ga waɗannan waɗanda aka ce wakilai na ma'aurata kenan ƴan uwanta da ƴan uwansa sune ake nufi fa innahu ta'ala lamma zukira nushuz zul mar'a domin Allah subhanahu wataala da ya fadi wato bijirewan mace wa anna lizauji an yuqta an ya'izuha wa yahjuruha fil madaji wa yadribuha da ma Allah subhanahu wataala ce miji yana iya yayi wa'azi ga mace ko ya kaurace mata ko ya bige ta bayyana ta'ala annahu lam yabqa ba'd ad-darb illa al-muhakama domin sai Allah kai tsaye yace idan abin ya kito aje sai ya bayyana abin da za a tafi na gaba shine hukunci kun gane ko muhakama hukunci tsakanin su ila an yansifa al-mazlum domin aje a siffanta abubuwan da ke faruwa dan a gano waye az-zalimi daga cikin su domin idan mai hukunci ya saurari wannan sannan yazo ya sauraro wannan zai iya gano waye bai da gaskiya kenan aya tana magana ne akan waɗanda aka wakilta su je su yi hukunci sune ake nufi da wa in khiftum shiqaqa bainihima wannan kenan sannan kuma an samu ruwaya daga wato as-siddi annal khattab al-khattab liz-zawjayn aya tana magana ne da ma'auratan su su bi wala yace wa hadha alqawl marjuhun amma wannan magana tana da rauni kenan magana ta biyu ita tafi cewa Allah yana magana ne da masu wato masu hukunci guda biyu na bangaren miji da mata su ne waɗanda Allah yake cewa in khiftum shiqaqa bainihima wa zahirul amru fi qawlihi ta'ala fa ba'athu annahu lil wujubi wa bihi qala ash-shafi'i sannan zahirin aya yana ya nuna cewa wajibi ne a aika bangaren mace da namiji ɗan uwa kenan wannan shine Imam Shafi'i ya tafi akai li'annahu min babi raf'il zulmat wato yana daga cikin babi na dauke abubuwan da yake zalunci ne wa huwa min al-furudi yana daga cikin abubuwa na dole al'amma al-wajiba 'ala al-wulati wanda wajibi ne akan masu jibinta al'amura shugabanni su kula da shi kenan ana nufin wato waɗanda za su yi hukunci dole ne su je su saurari ma'aurata don su gyara wannan alaka da ke tsakanin ma'aurata hukunci na ƙarshe shine wato lil hakimain an yufarriqa baina az-zawjayn biduni idhnihima wasu malamai suka ce sun yi sabani wasu suka ce masu hukuncin nan suna iya su raba ma'auratan nan ba tare da izininsu ba wasu suka ce a'a bai yiwuwa masu hukunci su raba aure tsakanin ma'aurata dole sai da izininsu kun gane ko amma magana mafi inganci ita ce abinda Imam Malik bin Anas ya tafi a kanta wallahu a'lam yake cewa ila anna lahuma an yalzama az-zawjayn biduni idhnihima ma yara fihi maslaha wato su wannan masu hukuncin za su iya su raba aure tsakanin miji da mata saboda Allah ya kirawo su da masu hukunci fa ba'afu hakaman min ahliha wa hakaman min ahli kun gane ko hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha domin Allah ne ya kirawo su masu hukunci mai hukunci ba shi ke zartar da ya ce kaza za a yi ba ko ba kaza za a yi ba kenan in su bi suka shawara suka ga to wannan abun ba zai auren nan in an bar shi za a samu wata matsalar babba da tafi ta abin da zai ake nema kenan matsala ce za ta yi ta faruwa kan ma a je ga rasa rayuka to kawai muna ganin a raba auren suka yi shawara ko da ba su za su zartar da sai su a matsayinsu na wakilai ƙanana sai su tafi gida alƙali su ce to alƙali mun gano wannan aure ba zai iya zama haka lafiya lau ba kuma mafi kyau ka raba auren kun gane ko almuhim za su ba tare da izinin ma'auratan ba wannan ita ce wato abinda Imam Malik ya tafi a kansa Imam Abu Hanifa shi ya tafi a kan ra'ayin da ba wannan ba ya ce dole ba zai yi a raba ma'aurata ba dole sai da yardarsu amma in dai abu ya je gurin alkali ba a neman yarda su kun gane ko shi dai fahimta Imam Malik kuma yayi bayani ne akan doran ayatin da ta kira wa'annan wakilai da masu hukunci mu kuma sai mu tsaya tsakatsakiya su masu hukunci koda ba su suka saki mata ba su dauki abin su hukunta cewa kawai sai dai a raba amma sai su tafi da shi gurin alkali shi alkali sai ya zartar da rabawa ya kirawo su sai ya ce to wakilanku masu hukunci sun ga auren nan ba zai iya yiwuwa ya dore ba ni a matsayina na alkali na raba auren shikenan ta sauku kun rabu wannan shine a takaice wannan ayoyi da muka karanta su tun rannan abu na ƙarshe da za mu yi ƙoƙari mu kawo ma'aurata su ji tsoron Allah su sani cewa zamantakewa da ake na aure zama ne na ibada kakkace 100% abin da kake so sai ka same shi a matsayinka na namiji ko kai a matsayinki na mata aure ki sani cewa wannan zama da ake zaman ibada ne kamar yadda kike kallon gabas ki yi sallah kina neman Allah ya karba ya baki lada to ki dauka wato yin zaman gidan aure zaman miji wato zama da hakuri da abin da Allah ya hore masa ki dauka shi ma irin yadda kike neman Allah ya baki lada in kina sallah haka kike neman Allah ya baki lada a wannan zamantakewa kai ma kuma miji ka dauka haka ciyar wannan da bare kudin cefanan nan da kake jin ba dadi da tambaye ka wasu larura na gida ka dauka ibada kake kakka tsake ka dauke shi a matsayin abu ne wanda kake yin sa a matsayin al'ada ko a matsayin ayaba maka a'a ka dauka kana yin sa dan Allah kana neman yarda Allah kana neman ladanka a gurin Allah to inda za a yi wannan za a samu nasara a ciki kun gane ko wannan shine sannan dangane da masu kokarin wanda ake kokari a kai musu laifi na ma'aurata su yi kokari wajen taka tsantsan wajen saurun yanke hukunci ga mutum guda kun gane ko dole ka tsaya ka gaya musu gaskiya kai musu nasiha ka tsoratar da su Allah su ji tsoron Allah dan wani zumin za su ta kawo maka wato ƙara kuma hakikanin gaskiya al'amarin fa ba za a gaya maka ba shi mijin ba zai gaya ma gaskiya ba ita matar ba za ta gaya ma gaskiya ka dau zafi ka je kai hukunci sai su zo su baka kunya kamar yadda Allah ran baji yake so ya tunatar da mu wato labarin da ya kawo shi ma yace ya ji shi a gurin Sheikh Aminu Ibrahim Daura lokacin da wata mata ta zo an mata jinajina an kumbura mata fuska duk ga jini a fuskar ta Malam Aminu Daura ya dau zafi yace sai yasa aka kama mijin matan nan aka yace a je a kulle shi aka je aka kulle mijin matan nan shi abu ya mai zafi yana neman ma wani ma hukunci ya kamata a yi masa sai gashi aka zo aka ce aka rabu kallon kai ga nan ka dau zafi ka tumbatsa ka kumbura ga matan nan ta tafi ta kai wa mijinta abinci ta je ta mai girki wato ta je ta kai masa sai ya sace to ka gani tsakanin miji da mata kai kokari kai ta lallaba kullun aka zo kai ta bada hakuri kun gane ko kada ka zuga wani ka ce kai da ma kai ne kake zaune da ita ba ta da mutunci to shi wata kil kai zai dinga kallo baka da mutunci ita ma an ta kawo sai ka ce ki hakuri ka bata ruwa ta sha ka ce bari zuwa anjima sai ki kara wata kil abin da za ta maimaita maka ba lalle ta ga maka abin da ta fada ma a farko ba kun gane ko duk lokacin da zaka hukunci kai kokari shi yasa ga ana jan shari'a ana jan shari'a duk masu jan shari'a koda ta turawa ce a wajen a musulunci ne suka kwaikwaya domin in kana yin gaggawa wajen yanke hukunci zaka yi nadama Allah ya mana tsari abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.